sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Na yau Litinin 30 ga watan Maris shekarar 2020. Baba Yakub Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanan labarai.
Kimanin mutum 1000 ne suka mutu a jihar New York ta nan Amurka. An gudanar da zaben ƴan majalisu a kasar Mali. Kasuwar hannayen jarin kasashen Turai ta fadi warwas.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an tabbatar da mutane 111 sun kamu da cutar coronavirus a Najeriya. Lamarin da ya kai shugaba Muhammadu Buhari ga saka dokar hana zirga-zirgar jama'a a birnin tarayya Abuja da jihar Lagos da kuma jihar Ogun tsawon bakwanni biyu. A yau Litinin 30 ga watan Maris ne dokan hana zirga-zirgar jama'a a wasu muhimman birane na kasar Ghana, ciki har da biranen Accra da kuma suke fara aiki. Abinda yasa talakawa suka koka suna neman dauki daga gwamnati da masu hannu da shuni. Sarkin Musulmi na North American Alhaji Yahuza Abubakar ya bayyana rashin jin daɗinsa akan yadda wasu 'yan Afirka suke fama da rashin lafiya a birnin New York, inda cutar ta fi kamari a nan Amurka. Ba su zuwa likita domin a gudanar da gwajin coronavirus a kansu, abinda ya ce ka iya jefa mutane da dama cikin haɗari. Yusuf Ali Harande kuma zai gabatar da shirinsa na ilimi, sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Adadin mutane da suka mutu a jihar New York ta nan Amurka a sanadiyar annobar coronavirus a yau sun kai mutum 1000, a yayin da gwamnatoci a fadin duniya suka kara daukar tsauraran matakai don dakile annobar. Ana sa ran asibitoci a birnin na New York za su fara samun sauki da isowar asibitin tafi da gidanka na jirgin ruwan sojin ruwan kasar a yau Litinin, wanda zai samar da muhalli ga duk waɗansu masu cutar ta coronavirus ta hanyar ɗaukar masu buƙatar kulawa ta musamman. Ɗaya ta kwarar asibitin ta jirgin ruwan USNS ta soma kula da marasa lafiya a jiya Lahadi a bakin gabar tekun Long Beach da ke birnin Los Angeles. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da matakan kariya na nisanta jama'a da juna don kaucewa ƙara yaduwar annobar, da ada za su ƙara aiki a yau Litinin da cewar za su ci gaba har zuwa ƙarshen watan Afrilu. A yanzu Amurka ce tafi yawan mutane masu dauke da wannan cutar ta coronavirus a fadin duniya. Italiya kuwa tafi yawan adadin mutane da suka mutu fiye da kowa, kuma har yanzu take cikin tsaurara matakan hana zirga-zirga na tsawon makonni. Ta ƙara ba da sanarwar mutuwar mutane 770 a jiya Lahadi, to amma suna ganin haske na raguwar cutar sannan a hankali da raguwar masu kamuwa da cutar. Masu zaɓe a ƙasar Mali da ke yammacin Afirka sun fita a jiya Lahadi don kada ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisun ƙasar da aka yi tsaikonsa na tsawon lokaci, wanda ya gudana a cikin kalubale biyu na fargabar 'yan tada ƙayar baya da annobar coronavirus. An bude rumfunan zaɓe ne sa'o'i kaɗan bayan hukumomin lafiyar ƙasar sun ba da sanarwar mutuwa sakamakon annobar COVID-19 ta farko a ƙasar, wanda ya ba da adadin mutane 20 da cutar ta kama a ƙasar. Tun a farko an tsara gudanar da zaɓen na jiya ne a shekarar 2018, amma aka ɗage gudanar da shi a lokuta da dama a dalilin ƙaruwar rashin tsaro a arewaci da tsakiyar ƙasar ta Mali, inda ƙungiyoyin 'yan tada ƙayar baya masu alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida da ƙungiyar IS suka karɓe ikonsu a 'yan shekarun nan. Ko a makon da ya gabata an kai harin kwantan ɓauna ga jagoran 'yan adawa Sumaila Sise da tawagarsa a yayin gangamin yaƙin neman zaɓe a yankin arewacin ƙasar. An kashe dogarin Sise, aka kuma yi garkuwa da Sise da wasu mutane 6 wanda tun a lokacin ba sake jin duriyarsu ba.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, a yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus ya haura 110 a Najeriya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin hana yawo da harkokin shige da fice a jihohin Lagos da Ogun da birnin tarayya Abuja, yankunan da cutar ke ƙara bazuwa. To ko menene ra'ayin al'umman da ke zaune wannan yankin? ga wakilin mu Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Rahoto na baya-bayan nan da cibiyar da ke sa ido wajen hana cutuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta fitar ya nuna cewa 'yan Najeriya 111 ne suka kamu da cutar ta coronavirus. Akasarin sabbin alkalaman da ya san fito ne daga jihohin Lagos da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda jihar Lagos ke da mutane 9 sai birnin Abuja ke da mutane 5. Daga dai jihar Lagos yanzu tana da mutane 68 kenan, a inda birnin tarayyar Najeriya Abuja ke da mutane 21, sai jihar Oyo da ke da mutane 7. A jawabinsa ga 'yan Najeriya domin dakile wannan cutar ta coronavirus, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin dakatar da harkokin zirga-zirga da na shige da fice a jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Dokar da zai fara aiki tun da karfe 11 na daren yau na tsawon makonni 2. To kuwa 'yan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos suka ji da wannan doka, ga dai abinda wasu suke cewa.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Ado Shaibu dan Sudu. Wannan bayani da shugaban ƙasa ya yi Muhammadu Buhari, alhamdulillah mun ji daɗin wannan bayani na ainihin cewa an rufe iyakoki na shigowa jihar Lagos tare da jihar Ogun gaba ɗaya. To amma abinda nake gani, wannan abu akwai matsatsi wanda talakawa za su shiga halin a ƙaranka da halin ni asu, domin kashi 10% a al'ummar Najeriya su ne ma'aikatan gwamnati. Sauran mutuncin sa in kowa yana bige-bige ne ya yi jaman ɗinsa domin ya ga ya ciyar da kansa da iyalansa, kowa yana zaman kansa ne, wanda gaskiya mutane suna cikin matsatsi tun kafin wannan lokacin. Lallai idan ba a hatara ba, to za ana zaton wuta a maƙera, to za ta kasance a mashaƙa, domin idan corona virus ba ta kashe mutane ba, to lallai in ba Allah yake ba, kuma yunwa da ainihin hawa jini zai kashe al'umma.
Alal haƙiƙa maganan wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka yana da fa'ida, amma ba a nan gizo ke saƙa ba. Idan ka duba al'umman nan inda muke jihar Lagos, fiye da kashi 2.5 na al'umman nan sai sun fita sun nemi abin da za su ci da iyalansu. Yau idan aka ce su zauna a gidaje, in ma aka ce za a ɗauki matakin ɗan raba musu yansu abubuwan masarufi, mutum nawa za su samu? Saboda haka dole in gwamnati ta yi kira a kan lalle ta ɗauki mataki irin wannan, yana da fa'ida, amma sai ta duba ta ga cewa menene za ta iya yi gurgudu na taimakawa al'umma. Saboda mutane da matancin ana cikin wani halin ni'asu.
Tuni dai harkokin kasuwanci ya tsaya cik a birnin na Lagos sakamakon bullar cutar ta coronavirus da kuma wannan sabon doka da gwamnati ta fito da shi. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin kuwa kasuwar hannayen jarin kasashen Turai ta faɗi warwas bayan da ta ɗan haura sama da farkon buɗe kasuwar. Ƙari kan irin damuwa da ake ciki na annobar coronavirus, babban bankin nahiyar Turai ya umarci bankuna da kada su biya kuɗin ruwa a kan hannayen jarinsu, kana kada su yi wasu hannayen jari har nan da zuwa watan Oktoba don ganin yadda kasuwar za ta kasance. Kamfanin DAX na Jamus ya faɗi da kashi 1.5%, inda ya zarta wasu hannayen jarin. Kamfanin IBEX na Spain ya samu faduwa fiye da kashi 3.5%. Haka ma kasuwar hannayen jarin Asiya ta faɗi a kasuwancin yau Litinin, inda aka rufe ta da faduwa a yayin da masu saka jari ke ci gaba da fuskantar damuwa akan annobar coronavirus da ta gurgunta tattalin arzikin duniya. Kasuwar Hang Seng ta Hong Kong kuwa ta samu koma baya da ta kai maki 330, ko a ce kashi 1.5%, bayan rufe kasuwar, inda kamfanin Nikkei na Japan ya faɗi da maki 300 daidai da kashi 1.8, sai hannun jarin Shanghai ya faɗi da kusan kashi 1%. Dakarun ƙurdawa da Amurka ke marawa baya sun yi farautar wasu 'yan fursunoni da ba a bayyana adadinsu ba, da suka arce daga gidan yari jiya Lahadi a gabashin Siriya. Gidan yarin Gwairan da ke lardin Al-Hassak na ɗaya daga cikin gidajen yari da dakarun SDF na Siriya suke tsare da dubban mayakan ƙungiyar Islamic State bayan wani yunkuri na kawar da ƙungiyar mayakan. Kwamandar rundunar ta SDF Ruba Hussein kuma shugaban gidan yarin ya ce wasu kungiyoyin mayakan sun yi wata zanga-zanga ne inda suka lalata kyamarori suka karya kofofi wanda ya ba su damar mamaye hawa daya na gidan yarin. Ya ce suna ci gaba da farauta don ganin an sake kamo yan fursunan da suka gudu. Gamar yadda Amurka ke jagoranta ta ce suna taimakawa da na'urorin bincike na zamani inda ta bayyana cewar akwai karancin yan kungiyar IS a yawan fursunoni da suke gidan yarin. Koriya ta Kudu ta ce za ta biya kuɗin gaggawa ga yan ƙasar da dama a wani yunkurin ƙarfafawa tattalin arzikin ƙasar a wannan yanayi da ake ciki na annobar coronavirus. A yau Litinin shugaban kasar Moon Jae-in ya sanar a lokacin wata ganawa da wani kwamiti na musamman cewar gwamnati za ta biya kusan dala 820 kwatankwacin naira 300 ga kowane magidanci banda wanda kuɗin shigarsa ya kai kashi 30% wanda ya bada jimillar dala biliyan 7.4 da za ta kashe. Shugaban Moon ya ce wannan tamkar wata diya ce ga 'yan kasar da suka kasance cikin kuncin zama a gida na makonni don kaucewa yaduwar wannan annobar ta coronavirus wanda ya hada da killace jama'a da hana su zirga-zirga. Koriya ta Kudu tana da mutane 9,661 da suka kamu da cutar ta coronavirus ya zuwa yau Litinin, inda mutum 159 suka riga mu gidan gaskiya. Kana mutum 5,228 suka warke daga cutar. Kasar dai ta sami yabawar duniya akan yadda take gudanar da gwajin cutar na ɗaruruwan mutane a kowace rana wanda hakan ya taimaka matuƙa wajen rage yaduwar cutar.
Madalla a gaida Yusuf Ali Harange da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin 30 ga watan Maris ne dokar hana zirga-zirgar jama'a a wasu muhimman biranen kasar Ghana, ciki har da biranen Kumasi da Accra, ke fara aiki a wani matakin dakile yaduwar cutar coronavirus da ke kara ta'azzara a kasar. Sai dai talakawa sun koka akan damuwa da za su fada a ciki, kaje suka yi kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su kawo musu dauki. Ga dan Ridwan Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Effective 1 a.m. on Monday 30th March, some 48 hours from now, I have imposed, pursuant to the powers granted the President of the Republic,
somi daga karfe 1 na dare a ranar Litinin 30 ga watan Maris sa'o'i 48 daga yanzu ta amfani da ikon da aka damkawa shugaban kasa karkashin doka ta 2020, doka mai lamba 1012 na iyakanci tafiyan mutane cikin babban jiha Accra hada da Ewutu Senya da birnin Kumasi da sauran gundumomi na tsawon makonni biyu. Haramcin ya tayar wa jama'a hankali, masu hali na tanadin muhimman kaya kamar abinci, ruwa da sauransu, inda zaka taras ana layi wurin saya. Su kuwa talakawa da ba su da ikon sayan abincin gobe, kuka suke suna neman agaji. Ga abin da wasu da na taras sun dunguma zuwa tashar Alpha Radio a birnin Kumasi neman taimako ke faɗi.
Ni Hussein da shugaba ya kawo ga gaskiya kawo na damuwa, amma ya zamu yi dole, ya zama dole mu zama jida saboda yadda shugaban kasa ya gwada saboda musarar kanmu. Amma ga problem da ke nan, mu wanda ba mu da karfi gaskiya muna neman taimako shi ya kawo mu nan wurin Alpha Radio idan alhaji muke da banto sai in muka fita yau mu je mu kawo da yau zamu ci gobe kuma mu fita mu kawo da gobe
ne zamu ci to matsalar da akwai shi kenan sunana Yusuf Adam daga unguwa Babur Asfare Mumbo municipality to abinda shugaban kasa ya zo da shi da yawa sun gudu ra'ayi amma muna da matsala da shi cewa kaman ba shirya ba lamarin ta abinci da wasu kayayyakin da mutane za su nemi su yi amfani da shi a yayin da za a shiga gida amma ga shi dai an ce mu shiga domin tsoro kan da za a yi wanda cuta na annoba ya shafi mutane da dama shi yasa kan haka muna kiran manya masu abin hannu da shi ne akan wato abin da afare da ke yi suke hidima ake raba abinci da sauran ababa a taimaka ma jama'a muna gode ma afare Allah ya taimaka musu Allah ya daukaka su amma har wa yau in wani shiro kuma ya muna dadi domin jama'a na da yawa sosai
haramcin fitan ya kuma hana tafiyar motoci da jiragen sama face waɗanda ke hidima ta musamman a yankunan nan ita dai cutar coronavirus ta koro kowa an fada fargaba roƙon mu Allah ya tausaya wa bayinsa Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas Yayin da Amurka ke kan gaba wurin bazuwar cutar coronavirus a duniya da mutane 141,000 jihar New York kuma ita ce kan gaba a nan Amurka da mutane 59,568 ke dauke da cutar bayan sama da mako biyu da hukumomi suka hana zirga-zirgar jama'a sarkin musulmi na North America Alhaji Huza Abubakar ya bayyana rashin jin dadin sa akan yanda wasu ƴan Afirka suke fama da rashin lafiya a New York amma kuma suke zaune gida ba su zuwa ganin likita abinda yace ka iya jefa mutane da dama cikin hadari ya bayyana mana hakan ne a wata hira da muka yi da shi inda yake cewa
ito wannan abin ruwan dare ne game gari saboda ba zancin ko Afirka ba ko ina mu duka dai ne abin ya shafa ba zancin abin ya shafi kusan abin sun ci ya hitin mutum da mun yi rashin yarwa ne na jami na ai kaga abin ma ya buge ya hitin mu har kuma akwai wasu da yawa ma suna kwanci ba su da lafiya kaga abin ya tabe mu sosai sosai
kana nufin suna kwanci ba lafiya har an gano suna da wannan lalura ce
ito ka san suna dai kwanci ba lafiya amma muna da wani illa daya bazan bakakin mutane musamman mutanen mu na Afirka wani abu ne zai yi samu mutum ma sai ya boye sai yana ganin baya son a ce ya kamu da irin wannan ka gane to amma alakulli halin akwai mutanen mu da dama da suke kwanci ba su da lafiya musamman wayanda suka je wurin auren nan da aka daura daga Staten Island yawancin ba su jin daɗi kaga wani abin irin wannan boyewan ba soyayya ba ne fidowa da shi ba kiyayya ba ne to shi muke kara kira mutane su haƙuri kowa ya saura gida wanda yake fili kaman bai jin daɗi ya kira doktan su yi magana ya je a duba sa ya zo ya zauna gida yana jinya kaɗan-kaɗan don abin bai da magani suna akwai magani da Amerika sun ce ga magani ba magani
to kamar yanda kake cewa wasu sun je wani auren da aka samu wasu sun kamu da alamomin wannan cutar kenan mutane ba su daina taruwa ba ne
eh wato kaga ne ai shine nake magana kaga shi wannan aure da muka ji alhamdulillah amma a lokacin da mayor ko gwamna ya yi zancin cewa ma an taru kan taruwa ya kasance su fi mutane 50 to a lokacin duka sai in ce mu duka mun yi kunnin kashi don wani program ne na aure aka shirya za a yi tun da jimawa an ga an ba da date saboda haka wannan mun ji akwai zancen cewa kar mutane su fi 50 amma da yake kunnin kashi gare mu kuma an ga abin farin ciki ne za a je a taya ƴan uwa sai muka yi kauda wannan muka yi kan ba mu ji ba muka ji aka yi wannan tarayyar amma lalle akwai wannan dokokin amma a gaskiya mun yi kunnin kashi muka je aka daura aure gaskiya wannan lokaci
to yanzu akwai kira da zaka yi ma waɗanda suke da alamomin wannan cutar don saboda su killace kansu a gida ko kuma su kai kansu asibiti
lallai kam akwai nayi kuma zan ƙara yi shine mun ɗauki abin kusan da wasa duk waɗanda suka tafi wurin auren nan wato yawanci sun samu matsala domin wasu mazajen su sun kira na musamman su yi magana ita wa gamar gayya daga can take to da haka mun yi magana muka sanar da jama'a kuma hukuma sun ce duk wanda ya je wurin nan aure mata inda suka je suka yi tarayya to in mutum ya yi wani interaction da ita marigayya to su ake yayi la'akari ya duba kansa da kyau ya so mu je wani daban-daban a jikinsa yi complain zuwa ga doctor sa ko kuma yaje asibiti aje a duba shi a ga menene don mata da yawa na samu labari wasu mazan su da kansu suka kira na suka ce mai ai ga abin ne ƙara min karfin gwiwa kenan ma na fito ne magana akan platform na ce to ga abin da ake ciki ba zancin boyewa idaja lela abin da ya kashe ciki nan ba zancin boyewa ciki abin da ya kashe ciki nan so shi wanda ya sai mu'amala da ita lalle ne ba a ce ya kamu da abin ba amma ya je ya duba kansa in ya so mu je wani symptoms shike shi ya ba zama
Alhaji Yahuza Abubakar kenan sarkin musulmi na North America mazaunin birnin New York. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Allura mai
Jama'a mun sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Idan masu sauraro kuna biye da shirin Sau da Ƙafa, a makon da ya gabata kun fara jin tattaunawarmu da gwamnan jihar Nasarawa, Injiniya Abdullahi Sule, akan matakan da suke ɗauka don kawo ƙarshen barace-barace a ɗaukacin jihar da inganta ilimin allo. Yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya. To idan na fahimce ka kana nufin ba wai kawai za ku mai da hankali akan abinci da gurin kwanciya ba ne, wato za ku duba hadda ma kiwon lafiyar su waɗannan yaran da na shi kanshi malamin da iyalansa, haka kake nufi kenan?
To mun ɗauka nan farko akan yara ne. Idan saboda maganar abincin yaran akwai maganar abincin da za su kwanta da sauransu. Yanzu kokarin da muke yi kenan mu tabbatar akwai wato gine-gine da aka yi a baya kamar a nan jihar Nasarawa akwai gine da aka yi a garin Shabu saboda haka wannan ginin shi nake kokarin yanzu ana kan yara so yawancin aljiran da za a iya dauka za a iya komawa da su jiya su yi karatu akwai makaranta na Nasara na kusa makarantar Boko wanda za su iya zuwa karatun Boko tun da kyauta ne a primary bayan sun gama wannan kuma su koma su je makarantar Muhammadiya a Binsu da yamma kamar inda yawancin mu muka yi lokacin muna abin nan to muna so wani manyan garuruwa mu yi haka to ba za mu iya tafiya kowane ƙauye mu yi wannan ba shi yasa kuma yawanci a ƙauyuka idan ka duba zaka ga yawanci almajiran ƴaƴan garin ne so barace-baracen nan ya fi ƙarfi dama a manya-manyan birane kamar irin Lafiya, Kefi, Nasarawa, Akwanga da sauransu amma idan ka tafi ƙananan garuruwan mu za ka ga yawanci ba almajiran a wajen.
To ana iya cewa su kansu malaman suna kokawa ganin cewar wannan nauyi ne da iyaye ke daura musu kuma iyayen nan ba sa ba su kudade da za su yi lalurar su ta yau da kullun hasali ma wannan ne dalilin da yasa suke tura yaran su bara su kawo musu su kuma ainihin ciyar da iyalan su ta wannan bangaren in kuna cewar za ku kyautata ma yaran guraren zama da abinci amma su malaman ba ku duba nasu halin ba wannan kana ganin zai magance wannan matsalar
ai na farko tukuna kaji kai yanzu ka fahimci abin fiye da inda yan jarida daga sun rubuta a kwanan baya cewa to gashi nan dan an hana yara bara gashi nan suna juji saboda haka ne kan gwamnati da ta hana yara bara a jihar Kano a ga wannan sai abin ya ban dariya nace to kaji yan jarida ba kwa san gyara in mutum mai san gyara ai ba gwamnati da ta hana bara ita ce ta yi laifi ba iyaye da suka dauko yara ba su kula da su ba su ne masu laifi su ne kuma ta tura laifi gare su to saboda haka a dawo kan maganan ka duk ma iyayen da suka kwaso yaya suka kama kai malam sai ka tambayi tukuna kudaden su ina kudin abincin su kai dade ina abin kula da su ina kaza ina kaza ina kaza za a yi wannan to akan malaman za a rinka biyan su wani dan kalilan kudin wata a gane saboda kula da yaran ai dole za a biya shi ladan koyar da su to abin da nake nufi shine kamar yadda kace abincin shi da menene da me ba mu sa wannan ba amma a cikin kudin shi da na wata da za a biya shi kamar yadda ake biyan kowane ma'aikaci zai iya kula da kanshi akan haka.
To idan na fahimce ka kana nufin su waɗannan malaman masu koyar da almajiran nan su ma za a sa su akan albashi kenan na gwamnatin jiha.
To ɗaya da gaske za mu sa su a wayansu alawar har lokacin da irin wannan matsalar za mu iya cewa don muna jiran yanzu abin da kwamiti ta za ta faɗi in kwamiti ta ce misali don waɗanda muka riga muka zama muna da su a jiha za mu yi ƙoƙari mu sa waɗannan malamai a wani salari daga nan kila zuwa a ce shekara ɗaya ko daga nan zuwa wata takwas ko daga nan zuwa shekara ɗaya da rabi ko wani abu har kafin a samu kan wannan zan to idan kwamiti suka zo da haka to haka za a yi amma ba za mu ce za mu ɗauke su amma aikatan gonar da dindindin hannun da biyan su kudin wata kenan ba za a yi haka ba.
To da dama za ga cewa a shekarun baya an kawo tsare-tsare, gwamnatin tarayya ta kawo tsarin almajiri tsangaya, gwamnatocin jihohi sun dauko wannan tsare-tsaren, amma kuma sai a ga cewa ya gaza wannan tsari, sai a ga kwana ɗaya kwana biyu an watsar da shi. Wannan kana so ka shaida ma al'umma jihar Nasarawa cewa ba gudu ba ja da baya akan wannan tsari kenan?
A wannan tsari kan tunda mu mun taso mun so mu yi shi da gaske za mu tsaya mu, amma idan ka duba din da suka faru baya kamar zamanin President Jonathan, idan ka duba lokacin ai an dauko maganar alwajirancin nan har gine-gine an yi musu, to amma Jonathan na tafiya kuma sai aka watsar da wannan, to kaga irin wannan abin da ke faruwa kenan, saboda tsarin an yi ne kawai na gine-gine ba tare da irin abubuwan da kake faɗi yanzu, ba tare da kuɗin wata na wayannan malamai ba, ba tare da abincin da za a ba su ba, saboda haka ba a ɗauki hanyar da za a samu a ci gaban abin ba, shi yasa muke yi da wuri yanzu, saboda in Allah ya da kila mu sai mu samu kan zaren yadda inda aka dauka abin an yi ne da son zuciya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar Nasarawa da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman sani.
To madalla, a gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shit Mahuta. Yace muna jajantawa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i bisa kamuwa da cutar numfashi ta coronavirus. Da fatan Allah Ubangiji ya bashi lafiya da sauran waɗanda suka kamu da wannan cuta a Najeriya da duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sadiya Sa'idu Daura. Yace matakan da mahukuntan Najeriya da Niger suka dauka na takaita zirga-zirgar jama'a don kaucewar kamuwa da cutar coronavirus wani abin damuwa ne. Ganin yadda babu wani tanadi da mahukuntan suka yi wa talakawa don samun sauƙin rayuwa. Sai kuma sako daga Isuhu Dilan Faki yace salon VOA Hausa, muna roƙon Allah ka yi mana maganin dukkan wata cuta da ke barazana ga rayuwar al'umma. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga Baffa Haruna Bajoga da Abubakar Jibrin Dangusau suka ce muna fata masu riƙe da madafin iko da manyan masu ɗaukar albashi mai tsoka a Najeriya za su yi koyi da ministocin ƙasar wajen sadakar da wani bangare na albashinsu saboda ba da gudunmawar yaƙar annobar cutar coronavirus mai barazana ga rayuwar al'umma. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ado Salati Goma Annabi yace VOA Hausa, yau na shigo filin ne domin in nemi alfarma ga malamanmu na addinin Islama da cewa don Allah duk safiya su dinga saukewa ƙasarmu Alkur'ani mai girma don ganin Allah ya murƙushe mana wannan cuta ta COVID-19. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana saƙonninku, ci gaba kuma kasancewa tare da mu, godiya muke yi, ku huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma ga Yusuf Harande ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Kimanin mutum 1,000 ne suka mutu a jihar New York ta nan Amurka. An gudanar da zaben yan majalisu a kasar Mali. Kasuwar hannayen jarin kasashen Turai ta faɗi warwas.
Masu sauraro, da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, Baba Yakubu Makeri ke cewa a huta lafiya, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Assalamu alaikum.